Maybe see I don't fight. You're feeling me, feeling me. I'm a super. You're calling from America. Direct from Washington. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdul ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga ofishinmu da ke birnin tarayya Abuja sai kuma rayuwar birni. Shirin da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane amma kafin nan ga halin da duniya ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalu. A karan farko Amurka ta kwashe 'yan ƙasarta da masu takardun izinin zama na dindindin daga Sudan tun bayan da rikici ya barke a ƙasar makonni biyu da suka gabata, a cewar ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Jami'an ƙasar sun ce wata motar bus wacce ta samu rakiyar wani jirgin yaƙi mara matuki ta yi ta jigilar ɗaruruwan Amurkawan, inda ta yi tafiyar sama da kilomita 800 da su domin fitar da su daga ƙasar ta Sudan. Wannan aikin kwashe 'yan ƙasar da Amurka ta gudanar na zuwa ne mako guda bayan da dakaru na musamman suka kwashe jami'an diplomasiyyar ƙasar da sauran jami'an gwamnati daga Sudan. Birnin Khartoum ya fuskanci hare-haren sama da tashin bindigogi a ranar Asabar. Hakan na faruwa ne duk da matsayar dakatar da buɗe wuta da aka cimma, lamarin da ya sa ƙarin fararen hula tsirewa daga ƙasar gudun kada rikicin ya ƙara rincatsewa. An ga bakin hayaki ya lullube sararin samaniyar birnin na Khartoum, yayin da wani wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya bada hasken cewa ɓangarorin biyu sun nuna alamun hawa teburin sasantawa ko da yake ba a tsayar da rana ba. Ɗaruruwan mutane ne suka mutu yayin da dubbai suka jikkata tun bayan ɓarkewar rikicin a ranar 15 ga watan Afrilu, yayin da faɗa ya kaure tsakanin sojojin ƙasar da mayakan sa kai masu sanye da kayan sarki da ake kira RSF. Wannan rikici ya sa ƙasar ta Sudan ta ɗauki hanyar yaƙin basasa, lamarin da ya tunkuɗe tsarin gwamnatin wucin gadi da aka kafa don maido da mulkin demokaradiyya. Rotanni sun ce dubban mutane sun tsere zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar ta Sudan wacce ke gabashin nahiyar Afirka. Wata kotu a Rasha ta ci tarar wata mata 'yar Siberia bayan da aka same ta da laifin wallafa wani sako da ke sukar yakin da Rasha ke yi a Ukraine a shafin sada zumunta. Kotun, a cewar kamfanin dillancin labarai na AP, ta ci tarar Marina Novikova dala 12,000 kwatankwacin naira miliyan 8. Sai dai Marina ta roƙi kotun da ta yanke mata hukuncin zaman gidan yari domin ba ta da kuɗin da za ta biya tarar. A ranar Juma'a kotun ta samu Marina da laifin yaɗa labaran ƙarya kan dakarun Rasha, wanda hakan babban laifi ne a dokar ƙasar tun bayan da Rasha ta mamaye Ukraine a bara. Sakon da matar ta wallafa a shafin sada zumuntar ya cicciki matakin mamaye ƙasar ta Ukraine da Rasha ta yi tare da sukar hukumomin Kremlin. To, a gefe guda kuma masu ayyukan ceto sun kammala aikinsu a birnin Oman bayan wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai a ranar Juma'a, wanda ya sanadin mutuwar mutum 23 ciki har da ƙananan yara 6. A cewar ministan harkokin cikin gidan ƙasar ta Ukraine, masu ayyukan ceton sun gano gawarwaki 22 daga baraguzan ginin gidan da harin ya fada, yayin da mutum guda ke samun kulawa a asibiti. Yaran da suka mutu sun hada da maza 3 mata 3. Sannan mutum 9 sun jikkata, yayin da adadin mutanen da aka kubutar ya kai 17. A yankin Nipro da shi ma aka kai hare-haren saman, wani yaro mai shekaru 2 da mahaifiyarsa sun mutu sanadiyar harin. A jawabin da ya saba a kowane dare, shugaba Volodymyr Zelensky ya yi Allah wadai da wannan hari, wanda shi ne mafi muni da Rasha ta kai a 'yan watannin bayan nan. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutanen da suka tsira daga wani harin kisan kiyashi da ya auku a wani ƙauyen ƙasar Burkina Faso sun ce mutum 136 ciki har da mata da ƙananan yara aka kashe, inda suka ɗora alakin harin na ranar 20 ga watan Afrilu akan dakarun ƙasar. A makon da ya gabata, wani mai shigar da ƙara ya ƙaddamar da bincike kan kisan kiyashin wanda ya auku a ƙauyen da ake kira Karma da kewayensa, bayan wasu rahotanni da suka nuna cewa maharan sun kasance sanye da kayan dakarun ƙasar a lokacin da suka farwa yankin. Wani hari ya kasance ɗaya daga cikin munanan hare-hare da aka kai kan fararen hula, yayin da ƙasar ta Burkina Faso take fama da mayaka masu alaka da ƙungiyar Al-Qaida da IS.
Sai kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Maraba da shigowa zauren VOA. Muna kan tattaunawa da mata 'yan siyasa waɗanda suka yi takara a zaben wannan shekara da kuma wasu mata masu ruwa da tsaki. Yau za mu tashi ne a inda Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta yi takarar kujerar gwamna a jihar Neja, take bayanin irin gwagwarmayar da ta yi duk da cewa ba ta ci zaben ba. Hajiya Khadija, gare ki.
Kafin na zo na yadda nake musu kujiya, ku yi needs assessment, ku yi SWOT analysis. Niger za su iya karɓin mace a lokacin nan?
Wato a yi bincike sosai.
A yi bincike sosai. Muka je muka yi wayannan bincike, suka ce a Niger, 'yan Niger ma youth ɗin da mata sun gaji da wai mazan ba sa musu komai, sai su je su tsaya musu kuma ba sa masa 3% ne mata suke cikin gwamnati. 3% ɗin mata su kuma suke sa su kan kujera.
Mazan ne ke sa mata kuma
matan ne suke sa, matan suke voting, su ne highest voters, su suke sa mazan, su suke kada kuri'a su sa mazan. Amma in lokacin decision making ya zo da za a sa su a gwamnati, sai a bar mata a baya. 3% ne kawai mata a cikin gwamnatin Niger. Sai muka ce to muka zauna muka yi abin nan, muka yi strategy na mu, shine team lead ita ce DG din mu, muka zai ita 'yan South Africa ce, muka zo muka yi mapping din komai da komai. Haka muka zo muka fara abin nan gwagwarmayar Niger. Amma ido na ya ga abubuwa irin ga miki.
To ba.
Bari dai
a hankali kai. Ba da wanka da yake ma. Bari mu zo ga barista kafin mu zo ga reki Hajiya Balaraba. Barista, akwai dokoki da aka riga aka yi a ƙasa, banda kundin tsarin mulki da sabuwar dokar zaɓe ta shekara 2022. Me yasa ne ake kukan cewa mace in dai har tana son ta fito ko ta yi siyasa sai in tana da kuɗi? Shin dokar zaɓen ta yarda da haka?
Dokar zaɓe ta yarda cewa mata su fito zaɓe. Amma da shike su riga sun saba amfani da kuɗi, sai gaba ɗaya sai in ke baki da kuɗi to ba za dama da ke ba. Amma ai an ce mata kar su sayi tiket, ko ƙarya ne? An ce mata su fito kar su sayi tiket da kuɗi,
kyauta za a ba su
shi kyauta. Amma haka ne? Ba haka bane.
Za a ce to abinda dokar ƙasa ta faɗi, dokar zaɓe ta faɗi kenan, a ba mata tiketin tsayawa takara
kyauta. Amma kuma ba haka bane. A ƙasan nan yanzu abinda ake ma mata shine sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. Mace in kika fito takara, tamkar za a hadu ne a danna ke don kina mace. Kazalika, ai muna gani abinda ke faruwa kwanan nan Adamawa. Binani ita ce kaɗai mace. Amma ana
shike da 25 of number wanda suka fito, 25 da muka tsaya. Mu dai 25 ne.
Na san wata a
da muna da governor, female governor forum.
Yes.
Akwai a Benue, wannan matan da muka yi meeting da ita. 25 of us ne, amma ba a sani, sai a ce ita Binani da ita ce ta fito APC. So sai a ce ita kadai ta fito.
Oke, ba a tuna sauran?
Ba a tuna sauran don party ba.
So nan dai gashi mata shida ne suka ci, kuma dukkansu mataimakan gwamna sun ci tare da gwamnoninsu maza.
Yanzu
a zaben shekara 2023 nan mata 25 ne suka fito takarar kujerar gwamna. A ƙasar nan baki daya.
A ƙasar nan ka baki daya. Akwai a Abia, akwai a Benue, akwai a Akwa-Ibom, akwai a Kano ma. Akwai a Kano, akwai a Jigawa.
Amma ba su kai labari ba.
Duka ba wanda ya ci. Binani ne ma muke ta sa rai za ta ci.
Ci gaba da bayani.
Bayanin da nike shi ne.
Madam Hassana.
Sai a yi muku sarkin yawa ya
fi sarkin ƙarfi.
Maza mun san su ne suke siyasa dumu-dumu a ƙasar nan. Mata sun sako kai kaban ka dangaru, sai aka danna kai din ya koma cikin rami.
Subhanallahi.
Kar su yi, ba a son a ji mu. To wani lokaci mu mata ma ba ma taimaka maka.
Wallahi.
Mace in ta ga ƴar uwanta ta tashi, tana neman in za ta danna ta. Abinda ita ba za ta yi ba, kar ƴar uwanta mace ta yi. In ta ga ƴar uwanta ta tashi tana walwala, sai bakin ciki ya tashi, sai kishi ya shigo. Mu matan muna da namu. sai mun tashi mu hada kanmu mun marama mata baya mun tashi a matsayin mata mun kwace mu kanmu yanci kafin za mu ci gaba amma idan har mu din ba mu hada kanmu ba mun marama mata ƴan uwanmu baya ba mazan za su dinga danna mu ba za mu tashi kuma muna neman muryan mata da yawa a kasan nan saboda me ciwon ƴa mace taki ce idan muka samu mace a gaba a can gaba mun san inda zamu je mu kai kukan mu mun san inda muryar mu za a je mun kai kukan mu za ta san inda za ta wuce da kuma
ta san inda za ta kai gaba
a je to amma ba mu da wakilcin mace a can wa zamu je mu samu an kai kuka gidan mutuwa kenan ko ka je ka samu namiji da bai san ciwon da yake na
fama kai mai kuka
to yaushe ne za a ji muryar mata a kasa ai zai wuya
to ai za mu zo ta shawarwari saboda mu ji ta yaya mata za su fidda kansu daga wannan kanki bari mu zo wajen yar gobar mayar kwato wa ƴan uwanta mata yanci Hajiya Balaraba Abdullahi me zaki ce a game da wannan bayanan
wato abin da zan ce da farko shine ba wai babu matan bane wanda suke da kishi
akwai su
da dama amma kin ga Najeriya duk abin da za a ce mace ita ce a gaba to suna bakin ciki sai dai wajen neman aure in fa suna son mace to duk inda iyayenta da dangi suke ko tsinsiya
ko cike dame ne sai an je
to bayan shi babu wani abu ni abin da zan faɗa a nan shine a matsayina na ƴan gwagwarmaya duk da ban kai ko ina ba amma ni ƴan siyasa ce ƙwarai da gaske nayi matukan farin ciki da Hajiya Iretu bana ta samu wannan
kujera
kuma FCT na san lokacin da ta fara gwagwarmaya tun lokacin mai a barba da su SDP da su ne mun yi siyasa da ita ba ita ba ta sani ba na nuna kaina amma muna kamfen na ƙarƙashin ƙasa abinda nake so a gane shine ita mace tana da wani abu guda ɗaya ƴar alƙawari ce ai yanzu misali da aka ce mutane wajen mata 25 ai ba wani abu ne tsoro ne suke ji mazan ku fito ku gaya musu gaskiya tsoro ne in ba sa tsoro ƙalubale ne su bari matan su contestant su fito su ci wallahi za su ci ai ba yanke za a yi a ce wai mace bara ta ci ba a Najeriya mu ne majority mu ne masu zaɓe kuma mu ne muke haihuwa kuma duk wani saurayi magidanci so yake ya ga ya ci gaba ban yadda a ce wai ana amfani da yara matasa su zama ƴan bangar siyasa babu aikin yi ne misali yanzu ga ta nan kusa da ni Hajiya Iretu ita ce yanzu ta zama senata a SCT namiji ta kada namiji ne wanda yake ji shi wani ne yake nuna cewa shi dan kasa ne mu baki ne yake nuna cewa a wancan lokacin da take magana ai ba wai magana ne na MCT kawai ba karkara kauyuka aka ringa shiga ana ɗebo matan da maza a trailer ana zuwa ana zubewa aka ce a etike kin ji dalili kenan sannan a lokacin inda an wayar mata da kai ita ma din haka za ta yi me domin matan suna nan su ma wanda suke jiran mace din ta fito takarar
a shirye kuma suke
kuma a shirye suke a lokacin amma saboda me saboda ita abin da aka bata abu ya kamata kuma ita ta yi aiki ne da bari ta bi rule and regulation su kuma abin da suke bi in ba haka suka yi ba suka bari mace ta ci to kashin su ya bushe ko kwanan nan mun yi magana da wani ce ai mama kin zo kina ta ihu kina magana mu ne zamu yadda mace ta yi gwamna ko ta yi shugaban kasa sannan mu zo muna durkusa mata a gabanta sai na ce ba uwa bace yar uwa ta haife ka kar ka gaya magana banza magana gofi yanzu ma amfanin matan kuke ci kuma har ku mutu mace
ki za ku haife ku
kuma sannan kuka aure ta kuma ta haife ku kuma kuka haife su saboda haka kin ga nan wannan abun kalubale ne ba wani tsoro da mace za ta ce za ta ji ita ma binanin muna mata addu'a kuma kasumanta ainihin addu'an ƴa mace yana kai ga kowane irin da kuma idan suka ce za su tawaye mata haƙƙinta mu za mu zo ne mu risina ba mu da lauya amma za mu yi addu'a wanda ya haɗin ya ga in zai iya bacci a kujerar sa
ne kun amince cewa ta ci zaben
in mun amince in ko sun yadda ko musu yadda binani ita ta ci kuma ta ci a bata kawai kujerar ta idan kuma an yi to Iretu dai ta tsallake ko kuma ce su suka tsallake rijiya ta baya yawa in ba haka ba to addu'a ƴaƴa mata za mu tara baki dai ayi duka san
to bari mu zo ga da yake Iretu an ce dole sai da kuɗi in ba haka ba mata ba za su samu karbuwa ba kuma gashi kin ce ba kuɗi ya aka yi
lokacin farko lokacin ba abin da na sani na ɗauka cewa inda kika ganci haka yake sai na ɗauki pen na rubuta ma duk wanda suke ta min magana zaki yaki wannan zaki sai na ce na so gashi na da ticket na neman goyon baya sai mutane suka bani fundraiser ba fa sai
saboda an sai an yi wannan
wasika kawai na tutura a kowa. Masu bada mutum daya ya bani miliyan uku. Sauran mutanen sun bani 200,000, 200,500, 200,500 masu 2000 naira, 2000, masu 1000, masu 20,000 haka suka bambani har abin ya kai 15 million.
A wannan takan.
A wancan lokacin da shi fara da ake cewa sai mai
kana da haka to ni kuma bana bada kuɗi tunda da niyya na shi bani da shi kuma na shiga da niyya cewa ai bai kamata ba da kuɗi barayi kadai
kuma kina son ki ci
exactly sai sai yawo sai ga musu cewa a to masu wanda yake so a siya kuriyar shi barayin na zuwa amma ni kai na zan bada so na shiga ko ina duka wurin da ake shiga na shiga wadansu wurare in na kai sai su ce min cocin su ko makarantar su bai da roof sai sai in musu wadansu sai su ce rijiya suke so
sai ki tona musu
haka dai nake campaign din
yadda kika amfani da kudin kenan
kana amfani da kudin ba ma ba kowa kudi mu da kanmu ma dan abinci kadan muke dafa sai yawo ba a raba ma wanda suka bi ne kudi kamar inda ake yi yanzu kawai dai duka mu dauka cewa ai wannan aiki
duka na aiki
haka muka zo muka yi ko ni ma nayi mamaki lokacin da kuriya suka fara fitowa ya lokacin mai gida ya ce mun to ikon Allah the shoestring budget dinki kamar kin ci fawo amma wannan karo sakanin lokacin da
zuwa yanzu
na ta neman ticket waɗansu lokaci in aka gan zan ci sai su dama su ce an ka da ni da vote shida waɗansu lokaci gwamnati za su ɗauki candidate namiji don sun san irin senator da suke so ba iri na bane suna son wanda ga kuɗi ka je kai wasa ka bar mu mai abin da muke so so waɗansu lokaci in muka kai gwamnati zai zuba kuɗi duk da haka da ƙyar za ka da ni shi yasa ba na fushi sun ce ba komai sai a ci gabawa har wannan 2019 ban ma zaɓe ba mu yi primaries ɗin ba an zo an kawo wani shiri da ba wanda ya gane da lokaci ya kai sai 'yan banga sai masu kone ko ina masu zuba acid masu dai haka dai muka gani ƙarshen ba zaɓe primaries don duka an sace duka takardun INEC an na party an sace har karshen ma daga baya bayan waɗansu lokaci an je an kashe chairman ɗin ma da ya zo ya yi conducting sofu so in ba samu a yi primaries party zai zaɓa wanda suke so wannan karo sai da ticket aka yi ai to ni ba ni da kuɗin
sayan ticket
bayan an nemi miliyan nawa a siya form
miliyan ɗari a wasu jam'iyyu amma an ce an ba mata
mata ba ba da muna expression of interest kuma expression of interest waɗansu lokaci na kai miliyan uku waɗansu lokaci ya kai miliyan biyar ba lokacin da ya zama free sai dai
ko a yanzu
dole sai da expression of interest so wannan da aka zo na ga inda ba gaskiya ba adalci a jami'ar da nake ba abin da ni na gani babu amfani an ce ni ne leader na FCT amma leader da ba a saurara magana nake wannan abu bai kamata mu abin da bai kamata mu shine zai so ba mamaki zaben ma shine na tattara kaina na rubuta musu ne ce kun ga siyasa nan na gaji da shi ba na mayin kuma sai na rubuta ma wadina wasika na ce na bar party nan kuma APC kuma na ba da
a lokacin
kuma ka fanna bari ana ta magana to an ce ita kadai za ta yi taka da Abduda wani ya zo min gulma ya ce an yi meeting a kan ki je ki siya form na ce a APC din nan da ba adalci ba na yi so sai na je na ba da na yi resigning na ce ma mutane ni na gama da siyasa ba na yi kuma ina so yin waɗansu abubuwa da ba siyasa ba ne ma dai ma ina so dai ina yi kamar wata shida a London ni gaskiya zama irin wannan siyasa na gaci da shi sai na shiga cikin gida dama zan wuce London zan ba da gida na haya sai ga
shi mai real estate ya zo ya mutu. Da ya zo ya mutu aka ce mutu madam real estate fa ya rasu. Na ce to shi ke na zamu nemi wani kafan na nema wani shi ne parties uku sun zo mun. To Hajiya irin ki muke nema ba ticket ne problem. Mun baki sai ki shiga titi da su. Sai ki shiga titi da su sai na zaga na shawara da sarakuna.
Hajiya Hibba Irai Tikin Gibe kenan take cewa kafin ta karbi gayyata na tsayawa takarar kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Labour sai da ta yi tuntuɓa tare da neman shawarwarin sarakuna. Ku biyo mu makon gobe inda za mu ci gaba da hirar. A madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin, Madina Dauda ce ke cewa mu huta lafiya.
Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, a kullum za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa a kan mita 102.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin rayuwar birni, shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane domin neman abin zaman gari.
Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin shirin nan mai suna rayuwar birni. Shiri ne da ke haska fitila a kan faɗi tashin da talakawa ke yi a birane. A yau shirin ya sake kawo mu Kumasi a Ghana, a inda muka tattauna da Ishaq Abbas Muhammad, ɗan jihar Kano na tarayyar Najeriya, mai sayar da kulluna da kuma shaddodi a birnin Kumasi. Ga dai yadda tattaunawarmu ya kasance.
Sunana Ishaq Abbas Muhammad, ni haifaffen jihar Kano ne tun 2009 kenan. A wannan shekarar mahaifina Allah ya masa rasuwa, sai ya dace akwai wani mahaifina wanda shi kuma yana sana'a a cikin wannan ƙasa ta Ghana, a cikin garin Kumashi. Shi kuma yana sana'ar sayar da hulluna, abin da ya shafi dai dressing wear, saka kamar yadda kuke gani, ire-iren na al'adar Hausawa da hula. A wannan lokacin ya mun magana shin da zan biyo shi Ghana mu zo mu ci gaba da irin wannan harkar da yake yi ba. To gaskiya a wancan lokacin bana da ra'ayi, don yadda muke jin tarihin Ghana da labarin Ghana, kamar Ghana dai ku gafarce ni, ba wani arziki, ba komai, ba wani sanake tunanin, to in nazo Ghana ma me zan samu? To amma alhamdulillah, kamar yadda Bahaushe yake cewa, dukkanin garin da Allah ya kaddara akwai sharruwanka a ciki, babu shakka za ka zo. A 2009 yayin magana bana mantawa, amma ban amince masa ba sai 2015, don kamar yadda na bayani na kare secondary school ina 2014. Isa bani na kare secondary school daga to ina dai sana'an dinki a wannan lokacin. So tunda na ga na yi free dai yanzu, sai naga kuma ina da interest na inzo. Ya lokaci guda sai naga na amince, ina da ra'ayin inzo Ghana. Isa tunda zan zo daga can cikin abin da nake da shi, ko kuma dan kudin da muka samu ka dan tattara wannan kayan su muka sai, abin da ya shafi huluna zuwa riguna din duka su muka siya. Kisa cikin ikon Allah da muka zo muka fara harka, alhamdulillah Allah ya sa mu abin albarka, don ciki duk dai gashi kusan ce nima da Allah ya hore na rayuwa kusan duka dai cikin wannan sana'ar ne gaskiya. Don Allah ya sa mu abin albarka, cikin shekara zan 8 years kenan da nazo Ghana. Gaskiya alhamdulillah na fuskanci abubuwa sosai. To kaga tunda sana'an ya zama Allah ya sa ta karbe ni, ai ba buƙatar kuma cin sake wata sana'a. Sai dai abin da nayi shine na expand abinda muke sayarwa, gaskiya ba iyaka shi nake yi ba. Tunda da muna yin abin da ya shafi hula kawai zuwa riga, yanzu har takalmi ina kawowa. Abin da ya shafi zobe na azurfa ina sayar da shi, abin da ya shafi agogo ina sayar da shi, duka abin da ya shafi lace na mata ma, kamar shaddoji da kake gani haka misali, da duka ba mu kawo wanda ba dinka ba. Amma ka ga yanzu muna kawo wanda da muka ba mu iyaka ne, ba mu kawo wanda ba dinka ba, amma yanzu gashi muna kawowa. Sannan kuma ba zallar wannan ba, kamar yadda alhamdulillah aka riga aka sanni a Kumashi, haka da wasu 'yan Kumashin ma suna bani kajar su musallah. Abin da ya shafi turare kuma duka shi ma nakan karba, wanda ba ma daga Najeriya aka kawo shi ba, mutane kamar abokan harka na nan Ghana, sakamakon zama da ya dadi da mutunci yasa suna bani kayayyakin su, ina musu sallan shi. Tunda Allah ya sa na san mutane daidai gwargwado, tunda harkar ta mu yawo muke, ba muna zaune wuri guda bane ba. wannan kusan yana daga cikin nasarori gaskiya da na samu a cikin wannan sana'a. Sannan abin da ya shafi kalubale kamar yadda kai magana, dukkanin abin da mutum zai yi dole zai fuskanci kalubale, ko ba haka ba? Gaskiya na fuskanci kalubale sosai, amma wanda ya fi damuna sosai, wanda kusan kullum ko daga bacci na tashi in na tuna shi ke damuna, bai wuce mutum ya maka alkawari ya zo ya karya alkawari ba. Wannan ko a musulunci ma bai da kyau gaskiya. Kada cikin tsawon lokacin nan da na yi rayuwa a Ghana, gaskiya ba zan iya cewa ga wani kalubale da na fuskanta a wurin hukuma wanda har ta kai ta kawo in sa shi a cikin kaina ya dame ni ba. Gaskiya babu wannan. Alayi halin ko ba ku wani lokacin za a dan tsaye da kai, ko ya za a dan tsaye da kai don laifi ne kai, to amma ana duba darajanka sai a rabu da kai. Don last misali da zan bayar, last wani police ya kama ni, gaskiya na ji kunya cikin jawaban da ya yi, a tare da cewa shi ba musulmi ba ne, amma yanayin appearance ɗina da ya gani ya darasta ni wallahi. Don farko yanayin yadda ya yi min ya so dan ba ni tsoro, to amma da na tsaya wallahi she kaman kwarjini na ya kama shi ne ko kuma ya dai Allahu alam, wallahi she gashi ya gare yana min nasiha ne, wallahi yana min magana cikin turanci ne, amma yake yin nasiha kan cewa ya kamata ka ringa yawo da hulan kariya kamar helmet kenan, ko ka ringa yawo da ita don ko ba komai ai sai da rayuwa sannan za ka yi yawo. Yake bani misali da kan shi, ka ganye gashi na saka ga abubuwan dukkanin nasa, Allah dai shi ne mai karewa, amma ko da accident zai zo kai shi ne yake da matukar amfani, shi ke da matukar muhimmanci. In kanka ya riga ya tabu, to komai ya riga ya lalace a tare da kai, don hankalinka da wani duk a cikin kai yake, ko ba haka ba? In kanka ya riga ya samu matsala, to komai ya samu matsala a tare da kai, amma Allah yake ya don wani karaya ko wani jin ciwo ko wani rauni ka ganshi wannan din yana zuwa da sauki. Gaskiya da karshe ma na ji kunya ne, don da na yi tunanin zai ce ai mu je charge off wis ko kuma ka bani wani kudi ko nuwaye, duka ya min wannan na ciwon ne dai, wanda daga karshe kuma na ce shi na gode ne, mai godiya ne ya wuce wasa, ko ni ma yanzu haka ina karban wani police ya kama mutum dan kasa ma, amma ni sai yanzu in yi akwani da kamar ba dai zan ce ina da wani iko ba misali, amma ka dan kamar misali yanayin shigar ka na mutunci da wani afiyanin ɗanka dai ka ba police hakuri, ai hakuri ya bar mutum ya tafi. Gaskiya wannan dai abin da zan iya cewa kenan, abin da ya shafi hukumar Ghana.
Masu sauraro albishirinku,
Allah ya kawo mu, shekara ta kawo mu, kun nema kun samu.
Daga wannan Lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar Lahadi da karfe 9:30 na dare, kamar yadda muke yi a sauran ranaku, tare da gabatar da shiri na musamman domin mata.
Kada ku bari a baku labari.
Muryar
Amurka, duniya a tafin hannunku.
madalla da wannan kuma muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Suleiman Abo da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.